The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babban birnin lardin Zahedan da ke kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a domin cika watanni uku da mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22, yayin da take tsare a hannun 'yan sanda, lamarin da ya tada zanga-zangan ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar. Hotunan da sashen Farisa na murya Amurka ya samu tare da irin wannan faifan bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda jama'a ke yin maci suna rera take na nuna adawa da gwamnati. Kamfanin dillancin labaran ICNA ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun kuma ceceki jami'an tsaron Iran da suka hada da dakarun kare juyin juya hali na musulunci na Iran, inda suka kwatanta su da kungiyar ta'addar IS. A cikin wani faifan bidiyo, masu zanga-zanga sun cika makil a kan tituna, ana jin suna ihu suna cewa wannan kasar na bukatar 'yanci, wannan kasar na bukatar daidaituwa. Gwamnati dai ta maida martani da karfin tuwo, inda ta murkushe masu zanga-zangar, aka kashe ɗaruruwa a cikin soka na aka kama wasu dubbai, lamarin da ya haifar da tofin alatsi ne da kuma saka takunkumi daga kasashen duniya. Yayin da Amurka ke marhabihin da shugabannin Afirka a birnin Washington DC domin gudanar da wani taro a wannan mako, an mayar da hankali akan tarihin 'yancin kafofin yada labarai na kasashen da dama. Akalla 'yan jarida 56 ne ake daure da su a gidan yari saboda ayyukansu a nahiyar Afirka a kasashen Afirka 11, da dama daga cikinsu suna da dogon tarihi na hana 'yan jarida yin aikinsu, a cewar wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta CPJ ta fitar a ranar Laraba. Yayin da kasashen Iran da China ke kan gaba wurin tsangwamar 'yan jarida a cikin rahoton na shekara, inda suke da mutum 62 da 43 a ɗaure a gidan yari. Kasar Misira mai mutum 21 da Eritrea mai 16 suna cikin kasashe 10 mafi munin wannan tarihi a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka za ta samar da ƙarin taimakon tsaro ga ƙasar Ukraine, in ji babban jami'in shirya sanar da dabarun tsaron ƙasa John Kirby, yana faɗa wa murya Amurka a wata hira a jiya Juma'a. Da aka tambaye shi ko Washington za ta saurara wa kashedin Rasha na kada ta aika makamai masu linzami na kariya na zamani na Patriot ko kuma ta yi kasadar ganin mummunan sakamako, sai ya ce Rasha ba za ta nuna wa Amurka abin da za ta yi ko kuma wata ƙasa ta nuna wa Amurka irin taimakon soja da ya kamata ta bai wa Ukraine. Jami'in ya ce Washington ta haɗa kai da Ukraine, suna magana kusan a kulli yaumin akan irin buƙatu da suke da ita, kana ana tabbatar da ganin an biya mata buƙatunta. A jiya Juma'a, Prime Minister Japan Fumio Kishide ya yi nuni da China da Koriya ta Arewa a matsayin barazana ga yankin, lamarin da ya kai ga garan babul a dabarun sojojin ƙasar, ciki har da kashe kuɗi da sayan makaban kariya masu cin dogon zango. A wani taron manema labarai a birnin Tokyo, Kishide ya ce yanayin tsaro a kewayen Japan ba shi da kwanciyar hankali, a don haka gwamnatinsa na nazarin ganin ko shirin kare kanta zai kawar da wannan barazanan da ƙasar ke fuskanta bisa ga ƙarfin abokan adawarta da sabbin hanyoyin faɗa. Ya ce bayan gudanar da wani atisayi na hakika, an tabbatar da cewa sojojin tsaron Japan ba su isa ba. A ƙarƙashin wannan sabuwar dabarar, Prime Minister ya ce Japan a cikin shekaru 5 masu zuwa za ta aiwatar da wani shiri na sama da dala biliyan 320 na ƙara ƙarfin sojojinta, inda kuɗin da ake kashewan zai kasance kashi 2 cikin 100 na yawan kayayyaki da ƙasar ke samu nan da shekarar 2027. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a jiya Juma'a ya jagoranci kaddamar da ofishin kula da harkokin China na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, wanda aka fi sani da China House, don gudanar da gasar Amurka da Beijing.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Bai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka kaddamar da rajistar tsofaffin sojoji don kafa rundunar kota kwana. To madalla, a jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun kaddamar da ayyukan rajistar tsofaffin sojoji da ke fatan komawa kan aiki a matsayin wani bangare na matakan da ake dauka domin tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi kasar, inda yaduwar ayyukan ta'addanci a arewacin Mali da Burkina Faso ke shafar wasu sassan jamhuriyar Niger din. Gwamnatin kasar ta Niger ta ce za ta girke waɗannan dakaru na sabuwar rundunar ta Reserve Militaire a wuraren da kasar ke gudanar da manyan ayyukan ci gaba, amma kuma ba mamaki a kai su fagen daga idan har buƙatar hakan ta taso. Wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Muminu Barma, ya yi kumana da ƙarin bayani.
Lafasar na kuma Sonar Lendik da FDS Ale Ala Retret.
Colonel Major Dali Noma kenan, kwamandan kwamitin da ke da alhakin kafa rundunar dakarun kota kwana da ake kira Reserve Militaire, lokacin da yake jagorancin bikin kaddamar da ayyukan tantance tsofaffin sojojin da suka cancanci sake shiga ayyukan tsaro. A ƙarƙashin wannan sabuwar runduna da hukumomin Niger suka ƙulli aniyar kafawa a ci gaba da neman hanyoyin ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar. Mutane kimanin 1000 ne daga tsofaffin baradan kasar da suka yi ritaya a tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 hukumomi ke fatan zakulawa a gargashin wannan shiri da aka kaddamar a ranar Litinin 12 ga watan Disambar 2022. Bayan kammala ayyukan tantancewa da kuma ba su horo akan sabbin dabarun yaki da ke daidai da yanayin da ake ciki a halin yanzu, za a girke waɗannan sojoji a wuraren da ake gudanar da manyan ayyukan ƙasa, inji Kanal Mai Ritaya Abdullahi Mokela, daraktan hukumar tsofaffin sojoji da 'yan mazan jiya, wato ONAC BG.
Jami'in tsaro aiki ya yi musu yawa, doka take, in dai minista na defense yana so sai ya kira tsohon sojoji su zo su taimaka. Ministar ya gani in ya kira tsofaffin sojojin nan, sojawa za su isa su yi aiki waɗanda za a dauka, wanda sun ta yi 2017 2018 2019 2020 2021 2022, kenan wanda sun ta yi retret shekara biyar su ne za a dauka. Yau dai mutum 1000 ne ake bukata, za su yi tsaro na manya-manya aiki na gwamnati, kamar aiki na petrol, kamar aiki na kandaji, su ne za su yi tsaro ayyukan.
Dumbin tsofaffin sojoji cikin yanayin zumuɗi sun yi cincinindo a harabar ofishin hukumar tsofaffin soja, wato Office National des Anciens Combattants Retraités et Victimes de Guerre da ke nan Yamai, domin gwada sa'a. Ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa.
To sunana Abubakar, tsohon soja ne. Mun zo mu gani ne kira da aka yi bisa ga harkar da aka ce za a kira tsohon soji, muka zo mu gani in akwai sunayenmu. To shine ya kawo.
Idan ta samu a shirye kake ka koma aikin
nan? Mu koma ba matsala, tunda mu dama muna cikin tsakatta ne harkar ta samu. Shi namiji Allah ya yi shi haka nan, duk yanda ta faru duka ɗaya ne, Allah dai ya sa kurin dai a gama lafiya yake.
Ina hannun namiji yana kwana gida? Ko wane namiji da inda Allah ya ci abinci shi yake? Mai kyawun namiji ya tai hilin dagan. A nan da kake min magana haka, sa min riga ina hawa in ko in ɗauki bindiga in koma saman daji in kare ƙasa. A nan da kake min magana. soji nike kuma sai na mutu a sunana soji
suna Ahmad Koro soldado de same class ni class sun tweet na ima inda na samu ina so volunteer ni ina so to yanzu an ke mutai mu saurara tukunan apre suna kira kuma
to amma alama an manyanta an yako a shekarun
nan wallahi na manyanta amma zukiya na bai mutu ba ka gani ko zukiya na bai mutu ba kuma ina da karhi band wani kiwo wallahi babu wani kiwon zuki
ko yanzu aka ce za a je fagen daga ba gidu ba
so ina so wallahi formation kawai za ka yi in kan yi formation esclage na armema
galibin waɗanda suka amshi kiran mahukuntan na Niger matasa ne da aka sallama daga aikin soja saboda wasu dalilai walau na zargin arcewa daga fagen daga ko na aikata laifukan da ake dangantawa da rashin da'a akan aiki dalili kenan waɗanda muka zanta da su ke kokawa da sharuɗan da aka gindaya wa masu sha'awar shiga wannan runduna ta reserve militaire
sunana Harunu Musa
soja ne kai tsohon soja ne
ni da mil 13 ne ni
yau kenan shekara nawa kenan da ka bar aiki
13 yanzu ina da wajen shekara 4 dai yanzu da na bar soji na zo ina da bukata koma amma suka ce mun na wai banda mucici kuma sun doki sunayen mu kuma yanzu mun zo nan suka ce mana wai retreate kade suka ce
sai waɗanda suka yi retire kenan
to mu ba mu tare retreate ba amma kuma an ce kuma banda mu kuma dan mi to suka doki sunayen mu muna son kasan mu ne dan wannan ne mun ka rubuta sunayen mu mu yara ne jan ne mu muna jin kalhi ko kwanan gobe abinda sun ka mana mu ba mu ji dadi ba
na'am yanzu menene kuke bukata kenan game da wannan
mu abinda muke bukata mu magana ta kai sama mu yara dan Allah dan Annabi su mai da mutane cikin aikin su wallahi soja da ka bar shi ka zo ka da zamna gida sai ka yi na nazari kwa in ka koma wallahi sai ka gyara da mudeja ka zamna gida ka yi nazari saura ga gasuna saman titi kwa mutum bai da aiki ka san dole ne saura na shiga swata saura za su shiga wurin da abinda bai ba sam in ba mu so ba mu zuwa nan ga
suna na yaya Adamu Hamma
soja ne wace shekara ka bari
2015
yawa ya kai ka bar aiki
muna sama aiki an ka huta mu san ko an ka huta mu
lahi ku kai
babu layin da mun kai mun yi refili ne kuma refili kuma akwai cikin komba manyan sun sani abinda ya mai dole nan ga an cana ne mun maza mun zo mu komo mu kuma kai ne za mu saman tere an ga abu ya nan ka tsara shi bai ba
Boso yanzu kuma aka zo mu wanda kai libere ya za a ce ya samu jazikare bon condit ba mu da shi libere individual da not da liberation gare mu yanzu a retirement ga tanan da suka ce za a yi retirete ke kallo mu za mu taye mu tunda ba da mu ba duk jenes ga sunan za su taye su kenan kowa yana tahiya in sun gyaro mu gan daga baya mun ji sai mu zo in kun ba su gyara ba mun taye musu ga harkokin mu
can baya laihi ne kuka yi aka ce an sallame ku daga aiki ko komai ne
ala laihin da aka ce kunda aka ce muka yi bisa taron ne yanzu muka yi yanzu da muka dawo mu ba mu saya ne aka ta jaja da mu sai aka kawo mun decision yanzu ga yanan non service decision ne libere mu an 2006 decision ne aka libere mu da kanmu wanda ka tambaya on est plus de 400 ekel wanda ka tambaya dai inda yana da non deliberation decision zaka gani bai san lahin shi ba kuma yawancin mu duka socialist ne socialist daban-daban in suna so kuma socialist ko shi na kin so a yi musu a aje musu su gani kuma suna da su suna da leraje an 2000 jiska sai a wanga lokacin suna da su jibe libre suna gane su wane ne su ga a kowanne ba su taba laihi ba su ji laihi gudan gane da aka yi libre mu su ji ba cikin gusi suna gani
to yanzu menene kuke bukata a game da wannan shiri na yau
game da wannan shirin dai mun so muke a jiba shi ai abin da yake kenta ai a jara dai a gyara shi kamar in an ce volunteer kamar mun dibin mu volunteer muka so inda mun san sai da certificate of bone conduct ko wani abu haka da ba mu zawa ba ke wanda aka yi libere ina ya samu certificate of bone conduct bai samu kowa ya sani su da kansu san da wanda aka yi libere bai samu certificate of bone conduct
wadannan sabbin jini majiya karfi sun buƙaci shugaban kasa ya dubi wannan lamari
sunana Abdulmajid Musa Hamma
mu matasa ne masu ƙarfi magana a kawo tsohi saboda Allah a koma a dibi maganan nan tana da buƙatar gyara tana da buƙatar gyara don saboda shi gyaran ƙasa sai da matasa matasa in babu su cikin ƙasa ba ta yi babu ƙasa
babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu daga mai 30 25 26 akwai wanda basu ma kai haka nan bakwa waɗansu kuma an yi liberan su ne akan ƙarya da Allah da Annabi shugaban ƙasa ba zai mai jiba ya gani da Allah da Annabi a gyara ma mutane
a yayin da ayyukan rajista ke ci gaba da gudana masu alhakin tafiyar da wannan shiri sun yi hannunka mai sanda ga askarawar rundunar da za a kafa a nan gaba
sun gani gwamnati ya tuna da su kenan su ma in sun zo su yi aiki sosai amana ta aka ba su kenan amana nan su rike shi da kyau
tun a shekarar 2020 ne gwamnatin Niger ta fara tunanin sake mayar da tsofaffin sojoji kan aiki domin tunkarar kalubalen tsaron da ake fuskanta a kasashen Sahel to amma sai a tsakiyar shekarar nan ta 2022 ne ma'aikatar tsaron kasa ta ayyana shirin tabbatar da wannan tsari na kafa rundunar ko ta kwana wato reserve militaire mutane dubu ne ake fatan zakulawa daga tsofaffin sojojin da za a horar a babbar makarantar horon sojan Niger ta ƙauyen Tondibiya da ke ƙwaryar birnin Yamai a gargashin wannan shiri makunta na fatan maye guraban askarawan da ke aikin tsaro a wuraren gudanar da manyan ayyukan ci gaba irin su mahaƙar man fetur da na sauran ma'adanai da dai sauransu kwada yake kuma za ta yiwu a kai su fagen daga idan buƙatar yin hakan ta taso don fatattakar tsagerin da ke tsallakowa daga Mali da Burkina Faso kasashen da wasu yankunan su ke ƙarƙashin mamayar ƙungiyoyin ta'addanci
mai sauraro da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu da ke Birnin Niamey Sole Muminu Barma Solomon Abo shine wanda ya jejjeta mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai da kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka BOA daga talabijin mallakar jihar Bauchi wato BATV wadda ni Salisu Bala Haluru zan gabata shirin a yau zai duba tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar Bauchi har ila karamar hukumar Bauchi mai suna Inkil shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Dalrimi
wakilin tarihin masarautar Bauchi ko zaka gaya mana shi kuma tarihin kasar ko kuma garin nan na Inkil a masarautar Bauchi
to shi Inkil wani gari ne wanda Malam Yakubu ya kafata
no
a lokacin da ya bar guni ginin dutsen wurin jike na
haka
bayan ya baturin a 1804 1804
haka
ya dawo gune zauna har zuwa 1806
bayan jihadi kenan
bayan an fara jihadi lokacin
na'am
to yana Inkil da yaje 1806 yaje zauna a Inkil amma a wani tarihi an ce dan uwansa Sa'ad Dosa wanda sokin turin kenan sai je masa bukoki guda 60 a turin a Inkil kenan sai ya zauna amma lokacin babu kowa a wajen babu mutane babu kowa a wajen fili ne kawai kuma ainihin inda Malam Yakubu ya zauna din daidai idan ka zo shiga Inkil akwai inda in ka zo hanya rubuwai ne bojinji wani kuma zai haka harfata to dan wannan tudun a wajen Malam Yakubu ya zauna shine ainihin settlement din da ya zauna na farko a wajen to akwai ka san yana Inkil ne mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubai'a ana zuwa ana masa mubai'a ana zuwa ana masa mubai'a
Malam Yakubu
ina inkil ne aka je aka sake gayya aka je aka ba nemi shawara yadda za a kafa gari ina inkil ne aka fara fita yaki ina inkil ne ya aka fara masa mubai'a ya fara bada sarautu ina inkil ne aka fara sallan juma'a da wa'azi da sauransu mai karfi domin a da kawai yakan fita ne a dan zaga garuru ana musu wa'azi ba wai wanda za a tara mutane da yawa ba to ina inkil ne da ya fara wannan wara to akwai daga cikin wasu har a lokacin wanda suka ta yi jihadi akwai harɗon ɗewu wanda idan ya zo yakan ce mi wari in kire wato na ina gaya Malam Yakubu ke Malam Yakubu mi wari in kire wato na zo ne mai hira amma hira ba wai hira irin na shirita ba hira irin na ilimi wanda kaman daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu to yana amfani da wannan kalma na ce Malam Yakubu mi wari in kire to daga wannan in kire din aka samu kalman wannan suna inkil to ya zo na wajen har tsawon shekara 6 daga wajen ko baya nemi shawara wajen Shehu Usmanu dan Hodiyo daga Madahullahu yake ce masa ya ba shi shawara akan ya je kafa wani garin sa to shine yanzu ya kafa masa Sharbauci to lokacin da ya tashi je bar inkil to tunda kaga garin yawan mutane suka zauna a garin ba dai yi a bar garin haka gaba daya ba sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu to sai wajen ya zama kaman gona haka gandu na sarki ya zama to wayanda ake ajiye su a wajen galibin su wani sai kula da wannan gonakin ne da sauransu kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barin sa inkil ya koma ya kafa garin Bauchi a lokacin ya bar al'amuran sarautan garin na gaba daya a hannun daya daga cikin fadawansa wanda ake kira Dalini wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin inkil wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a sarki na hannun dare ne to shi inkil din ba a kiransa da gandu da yake an riga da an sa masa suna to sai ana kiransa sai shi yake da wannan salafa da sauransu
kamar rukunin kabilu ne su kuma suka zauna wurin kuma wanda suka hawo nan gari
to shi wanda ya kafa gari kan Malam Yakubu ne to kuma ita Bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewan shi Malam Yakubu ya daga cikin sarakunan gabas wato sarakunan kamar yadda Hausa suka ce sarakunan Hausa 7 saboda Shehu Usmanu ya raba daular san gida 2 yammaci ya ba mu Abdullahi gabashi ya ba mu Muhammadu Bello to shine sai ya zama to shi Malam Yakubu na cikin na cikin sarakunan gabashin daular Usmaniya din wanda kuma galibin su Hausa suke yi to shi yasa Malam Yakubu ya zabi harshen da za a rika yi a masautansa zama harshen Hausa shine harshen masautan sai kuma dauki garancin kuma dauki Kanuri kuma dauki Fulani ko wani abu da sauransu dauki harshen Hausa zama shine harshen masautan saboda duk wasu masu sana'a malamai masu aiki yan kasuwa inda zai samu su yunshi a kasan Hausa ne ya zama to dauki harshen Hausa ya zama harshen masautan gaba daya to shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa aje su a wajen su rika aiki ma'aikatan sarki babu wani harshe wani yare da za a ce wasu ne masu yaren inkil waje ne wato ina nufin kaman akwai wannan yaren a nan akwai wannan yaren a nan akwai wannan yaren a nan yasa daga sautin inkil gaba ɗaya babu wani wanda aka ance ta bi gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya wannan kaga yayi wannan kaga yawancin yaren yawancin yaren aka nada shi ne kawai bisa waye zai biya masauta bukata
akwai yaruka da dama kenan
akwai yaruka da yawa
kamar su ma minne ne suka fi shahara a wannan gari
noma da kiwo noman da shine babban sana'ar su a wancan lokacin kuma har yanzu idan ka duba yana yan waje inkil a dausayi ne mai rike ruwa yawa waje ne na noma dausayi ne na noma saboda da duk wajen gonan Malam Yakubu ne bayan ya bar inkil ne akwai abubuwa sai wajen ya mada shi gona kawai duk gaba daya gona ne a wajen saboda haka wanda aka sai aka bar su wajen kawai masu kula da gonakin ne
kamar ina ne san inkil da garin Bauchi
shi kuma bai wuce kilomita biyu ba zuwa uku daga cikin garin Bauchi da Ganuwa baya wuce kilomita biyu zuwa uku
Alhaji Sani Abdullahi shine sarkin inkil yace duk da kusancin garin da cikin garin Bauchi hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba
kowane rayuwa yana da nasa kalubalen babban kalubalen da muka fi fuskanta a nan inkil gaskiya shine yadda muke samun ainihin karuwan matasa kuma ya zama ba su da ainihin ayyukan yi kuma kadare ga mu ga fadin jiha amma muna da karanci musamman na makaranti kaga dai yanda Allah Ubangiji ya azurta mu da yara a nan garin Inkil amma wannan abin ta da hankali ne kwarai da gaske saboda haka muna kira ga hukuma a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya
a madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallaka jihar Bauchi BATV daga din rediyon muryar Amurka wato BOA da ke Washington DC ni Salisu Barahalluru dan shirya da gabatar ke cewa
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Bye.
nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.